الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وهكذا أهل الاستقامة في الإسلام المؤتسمون بالحكمة النبوية والإسوة الجماعية متوسطون في باب التوحيد والصفات بين النفاة المعطلة وبين المشبهة الممثلة، وفي باب القدر والأدل والأفعال بين القدرية الجبرية والقدرية المجوسية، وفي باب الأسماء والأحكام بين من أخرج أهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلة، وبين من جعل إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة والجهمية، وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوعيديين الذين لا يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر، وبين المرجئة الذين لا يقولون بنفوذ الوعيد، وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الذين يوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين ظلموا، وبين الذين لا يرون أن يعاونوا أحدا على البر والتقوى لا على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكون معصوما ولا يدخلوا فيما أمر الله به ورسوله إلا في طاعة من لا وجود له.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barka ƴan uwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina. A yau Talata, daren Laraba, 19 ga watan Rajab, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1432, wanda kuma ya zo daidai da 21 ga watan 6 miladiya ta 2011. A wannan majalisi na Bughyatul Mushtaq fi sharh risalat Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila al-Iraq, majalisin da muke sharhin sakon da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen Iraki, wannan shine darasinmu na 33. Sannan a jerin gwanan darussanmu a wannan masallaci, wannan shine na 147. Malam yace: wa hakaza ahlul istiqamati fil islam المعتصمون بالحكمة النبوية والعصمة الجماعية متوسطون في باب التوحيد والصفات بين النفاة المعطلة وبين المشبهة الممثلة. يكتو حكا أهل الاستقامة ما أبوتات أيوا كان هنيا توتر حكا سكي كان هنيا توتر أشكي مسلمين المعتصمون بالحكمة وأن سك قنقني حكمة النبوية الحكمة النبوية وأن سك لك حكمة النبوية والإسمة الجماعية دقما واتو إسمة سك لك إسمة واتو كتنجي وننتا الجماعة متوسطون في باب التوحيد هذا سكي سكاتكيا أباب التوحيد والصفات da sifofi bainan nufatil mu'attilati tsakanin masu korewa masu rushe sifofin Allah wa bainal mushabbihatil mumassila da masu kwatanta sifofin Allah da daidaita su da sifofin wani mahaluki wa fi babil qadari wal adli hakanan a babin kaddara da adalci wal af'ali da ayyuka bainal qadariyatil jabariya tsakanin al qadariya al-jabariya masu cewa wato dan adam ba shi da zabi tilas ake yi masa wajen aikin sa wal qadariyatul majusiya da kuma yan qadariya wadanda suke masu aqidar majusawa wa fi babil asma'i wal ahkami hakanan a babin sunaye da hukunce-hukunce baina man akhraja ahlal ma'asi min al-iman bil kulliyah, tsakanin wanda zai fitar da masu saban Allah daga mu imani gaba daya, kal khawariji kamar khawarijawa, wa ahlil manzilati da ma'abuta wato manzila wanda sune mu'tazila, wa baina man ja'ala iman al-fustati da kuma tsakanin wadanda wanda ya sanya imanin fasikai ka imanin anbiya'i kamar imanin annabawa wasiddiqina da siddiqai, kal murji'a kamar murji'awa wal jahmiya da jahmiya. Wato ana Ibn Taymiyyah yana fito mana da wasatiyya ta ahlus sunna, ahlus sunna kamar yadda yake fada ko ya fara fada a baya cewa wasatun ne, kamar yadda ahlul islam suke wasatun bainal adyan baina ahlil milali tsakanin sauran masu biyar addinai daban-daban, tsakanin yahudi da nasara musulmi suna tsaka-tsakiya, ba sa tare da yahudawa waɗanda suka wuce iyaka wajen kushewa annabawa da kuma sifanta su da miyagun sifofi da ƙaryata su da kashe su, sannan ba sa tare da wato nasara waɗanda su kuma suka kasa wato suka wuce abin nan suka wuce iyaka wajen ɗaukaka matsayin annabawa da salihai har ma su kai su matsayin ƴaƴan Allah ko ma su ba su sifofin Allah. To ahlus sunna tsakanin wannan jafa'i da wannan tatsiri suke, wato ba su wuce iyaka ba kuma ba su yi sassauci wajen sha'anin tauhidi ba kamar yadda kirista suka yi. To haka nan a cikin sha'an abin nan a cikin al-firq al-islamiyya wato sauran kungiyoyi na musulunci ahlus sunna su ma tsaka-tsakiya ne, ba sa tare da waɗanda suka yi tsanani suka yi zafi da yawa ba kuma tare da waɗanda suka yi laushi suka yi sanyi da yawa. To shine yake faɗar misalai na babubbuka na aƙida wanda wasu suka yi suka wuce iyaka wajen tabbatarwa, wasu kuma suka wuce iyaka wajen korewa, wanda ahlus sunna tsaka-tsakiya suke. Ce ahlus sunna sune ahlul istiqamati fil islam, waɗanda suka tsaya kan tafarki totar ba su karkace ba, ba su yi hagu ba, ba su yi dama ba. Al-mu'tasimuna bil hikmatin nabawiyyah, waɗanda suka riƙe hikima ta annabci, suka riƙe sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kankan, sannan wal ismatil jama'iyyah, suke da isma wato katangewa ta jama'a. Ahlus sunna wal jama'a ko kuma a ce al-jama'a, wannan ba zai yi su haɗa akan barna ba, ba zai yi su haɗa akan laifi ba. Babu yadda za a yi al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam su yi ijma'i akan abin da yake ba gaskiya ba, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tajtami ummati ala dalala, al'umma ta ba za su yi ijma'i akan abin da yake bata ba. Saboda haka majmu'ul umma, in aka dauki al'umma gaba daya to tana da isma, wato tana da katanga da ubangiji yayi mata na tafada cikin kuskure, ba zai yiwu ba a ce duk al'umma sun hada akan wato barna, akan ƙarya, akan abin da ba daidai ba, kila sai an samu wasu waɗanda za su gane cewa abu kaza ba daidai ba ne a gyara, abu kaza daidai ne a ci gaba da yi, kila sai an samu wannan, ba zai yiwu ba duk gaba ɗaya a ce al'umma ta ɓace. To saboda haka ahlus sunna suna tare da jama'a, jama'a ɗin nan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da waɗanda suka bi tafarkin waɗannan bayan Allah, waɗannan su ne aljama'a da abinda suke kai shine gaskiya, wanda duk yake san gaskiya to tilasta ya dawo ya bi tafarkin waɗannan bayan Allah na farko, sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'in da a'immatul huda da dukkan waɗanda suke kan shiriyar, wanda yake tafarkin waɗannan to shine akan gaskiya, wanda kuma ya bar tafarkin waɗannan to ya tafi gaskiya. A dukkan babubbuka daga cikin babubbukan aqida a kowane babi abinda waɗannan suke kai shine gaskiya. To ahlul istiqama suna rike da abinda su wannan jama'a din suke kai, saboda haka suna rike da abinda yake isma ce, ba za su bace ba. Mutawassituna fi babit tauhid was sifat, tsaka-tsakiya suke a babin tauhidi, tsaka-tsakiya suke a babin sifat, wato ba sa tare da annufatul mu'attila, waɗanda suke kore sifofin Allah, suke wato rushe sifofin Allah gaba ɗaya, ko dai kamar masu rushewa gaba ɗaya ta kowace fuska, kamar madiya Jaham ibn Safwan, waɗanda aka fi sani da Jahmiya, waɗanda suke cewa ubangiji zati ne amma ba a sifanta shi da sifa, ba sa tare da waɗannan, ko kuma waɗanda suke wato kore wani bangare na sifofin Allah su tabbatar da wani. Mu'tazila suna kore sifofin Allah, suna tabbatar da sunaye ne kawai, sunaye kuma wadanda ba su tattare da sifa. Saboda haka ba za ka ce Allah sami'un bi sam'ihi ba, ko basirun bi basarihi, ko qadirun bi qudratihi. Sai dai ka ce sami'un bi zatihi kawai, qadirun bi zatihi, ba tare da sifar tashi da sifar sam'u ba, ko sifar basaru. Suna ta waɗannan sunaye ne tsantsa, ba sifofi ba ne. Al-Asha'ira suka zo suka tabbatar da wasu ɓangarori na sifofin Allah, suka bar wasu, suka tabbatar da sifofi kwara bakwai kawai daga cikin sifofin Allah masu tarin yawa, da ya sifanta kansa da su a Al-Qur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da su a cikin hadisansa ingantattu. Al-Asha'ira suka tabbatar da sifa guda bakwai kawai, su ne sifofin da ake karantawa a cikin ƙawa'idi, za a zo su guda bakwai ko? Su ne me? Al-Hayatu, Al-Ilmu, Al-Sam'u, Al-Basaru, ko kuma manta? A'a, ba al-wujudu ba, banda al-wujudu. Wannan sifa ce nafsiya. Al-Kalamu, Al-Qudra, Al-Irada. Waɗannan guda bakwai suka ce su ne sifofin da hankali zai yarda a tabbatar wa Allah. Dukkan sauran sifofi kuma da Ubangiji ya sifanta kansu da shi, ya sifanta kansa da su, suka ce waɗannan sifofi hankali ba zai yarda, ba zai karɓa a sifanta Allah da su ba. Domin idan aka sifanta Allah da su, to za su haddasa kwatanta Ubangiji da sauran halittunsa. Amma waɗannan su ne sifofin da hankali zai iya tabbatarwa. Wato su ma waɗannan sifofi guda bakwai sun tabbatar da su ne da tsagwaron hankali. Ba wai dan nafsi ya zo da su ba, a'a, dan hankali zai yarda a sifanta zatin Ubangiji da waɗannan sifofi. To shi ya sa sai suka yarda cewa a sifanta Allah da waɗannan sifofi guda bakwai. Sauran sifofi fa da Allah ya sifanta kansa da shi, wato daga cikin akwai sifat, dinan musamman sifatul fi'liya, sifat al-fi'liya kamar al-nuzul, al-istiwa, al-wajh, da sifat zakiya kamar irin su al-wajh, al-yadai, al-ainai, waɗannan sifofi ne da sun zo a sunna, kamar irin su al-ghadab, al-rahma, duk waɗannan sifofi ne da suka zo a cikin abin nan, suka zo al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Suka ce waɗannan ba zai yi mu sifanta Allah da su ba, saboda idan muka sifanta shi da su, wannan zai haddasa kamanta Ubangiji da wani halitta daga cikin halittunsa. Don haka sai suka kore waɗannan sifofi gaba ɗaya, suka ce Allah bai daidaita akan al'arshi ba, suka ce Allah baya sauka, suka ce Allah baya zuwa, da aka ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, suka ce bai zo ba, ya ce ya zo, suka ce bai zo ba, ko? Sun mastawa ala al'arshi, sannan ya daidaita akan al'arshi, suka ce bai daidaita ba. To irin wannan duk inda Allah ya tabbatarwa da kansa wata sifa, sawa'un sifatul fi'li ce kamar an-nuzul, kamar al-istiwa, ko al-ghadab, wa ghadiba Allahu alaihim, sai su ce ya dai yi niyyar yi musu azaba, ba za su ce ya yi fushi ba, sai ba za su sifanta Allah da fushi ba. Haka nan rahim Allahu abdan, ba su ce Allah ya ji kambawa ba, ba su tabbatarwa da Allah sifar rahama ba, sai da su ce ya yi niyyar ya saka musu, ba za su tabbatar da sifatul mahabba ba. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan, yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin, ba za su tabbatar wa da Allah sifar yana so ba. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, to da za su ce yana nufin sakanka musu, amma ba su ce yana son su ba. Wanda duk ka ji ya ce shi ba ash'ari ne a aqida, kuma ya zo fassara ayar ya ce Allah yana son, to wannan kawai wato burga yake da sunan, amma bai san aqidar ba. In ya san aqidar ba zai ce Allah yana son, sai dai ce Allah yana nufin sakankawa, sai dai mai da sifar mahabba ta zama sifar irada, ta zama sifar irada, ce yuridu isabata, yana nufin, tunda daman sun tabbatar da sifar irada. An gane ko? Don haka sai suka kore wa Allah dukkan wata sifa in ba sifofin nan guda bakwai ba. Kuma suka ce saboda hankali ya yarda, ya amince a tabbatar wa da Allah waɗannan sifofi, kuma da a ce hankalin bai yarda ba, to su ma za su kore. To tunda hankali ya yarda, to za su tabbatar da su. A ahlus sunna suna tsakatsakiya tsakanin waɗannan da kuma al-mujassima, al-mushabbiha, al-mumassila, waɗanda su kuma suke kwatanta Allah da halittu. Mutum ya ce Allah yana da sifa irin tashi, yana ji kamar yadda muke ji, yana gani kamar jin kamar ganin mu, yana da hannu kamar hannun mu, yana da kaza kamar kaza. To kaga su kuma waɗannan wajen isbati har sun wuce iyaka, sun yi isbatin sifofin da suka kwatanta su da sifofin mahaluki. To su ahlus sunna tsakiyar ciki ba sa tare da waɗannan da suke korewa, suna tabbatar da ƴan tsirari ko ma su kore gaba ɗaya kamar jahmiya da mu'tazila, ba kuma sa tare da waɗancan waɗanda su kuma suke tabbatarwa sannan su kwatanta sifar da sifar wani mahaluki. To shine anan Ibn Taymiyya yake cewa ahlus sunna tsakiyar ciki a babin sifat, tabbatarwa da Allah sifofinsa tare da tsarkake shi daga kamanceceniya daga wani halitta. Ahlus sunna suna da ka'idoji waɗanda dole ne a mutum ya yi la'akari da su kuma ya sallama da su, wanda da su ne za ka iya ganar da wanda yake kan wancan tafarki ya bari ya dawo kan tafarkin sunna a babin sifat da kuma babin asma. Wato kamar ka'ida da take cewa alƙaulu fi sifati kal ƙauli fi dhati, wato dukkan wanda yake korewa Ubangiji sifa ya yadda cewa ana sifanta Allah da zati, ana cewa zatin Allah, wannan kusan mahalli ne na ijma'i. Hatta su jahmiya da suke korewa Allah duka sifofinsa sun yadda cewa Allah yana da zati. In ka tambaye su yaya zatin Ubangiji yake, sai a ba mu sani ba, ba za ka iya cewa ga zatin Ubangiji ba. To yadda baka san zatinsa ba, to haka nan ba ka san sifofinsa ya suke ba. In har ka yadda ka tabbatarwa da Allah zati, duk da cewa wani Allah ma wani mahalicci shi ma yana da zati, tunda zati ana nufin abinda muka sani, wato wani abin da yake karɓar sifofi, wani yake karɓar sifa. Muna da zawati, muna da zati, Ubangiji yana da zati, amma mun san cewa zatin Ubangiji ba irin zatin mu bane, zatin Allah ba irin zatin wani mahaluki bane. To mun yadda mu tabbatarwa da Allah yana da zati, mu ce ba irin zatin mahaluki ba, to haka za mu faɗa game da sifofinsa. Sai mu ce Ubangiji yana da sifofi amma ba irin sifofin mahaluki ba. An gane ko? Sauraka alƙaulu fi dhati kal ƙauli fi sifati, yadda yake da zati wanda ya dace da kamalarsa, to haka nan Ubangiji yake da sifofi na ɗaukaka da kamala da girma wanda suka dace da shi. Babu wani abin da ya kama da shi a cikin sifarsa, babu abin da ya kama da shi a cikin zatinsa, kamar yadda babu wani abu da ya kama da Allah a cikin ayyukansa. Shi kadai ne ya kadaita da zatinsa. Zaka kaga idan mutum har ya yarda ya tabbatarwa da Allah zati, duk da cewa yana tabbatarwa da wani mahaluki zati, to wajibinsa ne ko ya so ya tabbatarwa da Allah sifofinsa. In kuma ya ce zai korewa Allah sifofi, saboda mahaluki ana sifanta su shi da irin wannan sifa din, to kaga anan dole ne ya korewa Allah zati kenan, dan shi ma mahaluki ana cewa yana da zati. Sannan ka'ida ta biyu, alƙaulu fi ba'd sifati kal ƙauli fi ba'd al-akhar, wato irin maganar da zaka faɗa dangane da sifofin da ka tabbatar kai ba ash'ari, irin waɗannan magana ya kamata ka faɗa dangane da sifofin da ka kore. Wato idan ka tabbatarwa da Allah sifar gani da ji da magana da rayuwa, ka ce Allah yana ji amma ba irin jinmu ba, Allah yana gani ba irin ganinmu ba, Allah yana da rayuwa ba irin tamu ba, Allah yana da ƙudura ba irin tamu ba, Allah yana da irada ba irin tamu ba, ka tabbatarwa da Allah irin waɗannan sifofi, ka ce amma ba su yi kama da sifar mahaluki ba. Babu wanda sai ce ɗan adam baya ji, Ubangiji ya sifanta shi da ji, sai wanda Allahu sami'an basira, muka sanya ɗan adam ya zama mai ji mai gani. Ubangiji ya sifanta ɗan adam da ji da gani, amma kowa ya san cewa shi sifarsa da ya sifanta kansa ya ce huwa sami'ul basir, shi sifarsa ta ji da gani ba irin ta ɗan adam ba ce. Jin ka ji ne wanda yake takaitacce, shi ya sa aka kwana biyu ma ƙarshe sai wataƙila ma sai mutum ya sa wani ɗan inji. Yanzu kun ga daga waɗanda suke baya da wanda ɗan abin ya lalace, sai ka ga ba abin da za su ji kuma, jin nasu takaitacce ne. Haka nan za a je wani lokaci da mutum ga shi dai yana gani da sai ya dawo kuma sai ya sa tabarau, sannan zai iya gani. To kaga ashe jin ɗan adam da ganinsa wani ji ne wanda yake tattare da nakasa, yake tattare da tawaya, amma jin Ubangiji da ganinsa ba irin wannan ba ne. To kaga a nan waɗannan sun tabbatarwa da Allah ji da gani, amma suka ce jinsa da ganinsa ba irin na mahaluki ba ne. To sai mu ce da su haka nan za ku tabbatar wa da Allah fuska da hannu da diddige kamar yadda ya zo a cikin sunna da fushi da so da kauna kamar yadda ya tabbatar wa da kansa amma ba irin yadda suke tattare da mahaluki ba nan ma ka ce Allah yana da fuska amma ba irin ta mahaluki ba mu san yadda take ba tunda ba mu san kaifiyar zatin sa ba ya za mu san kaifiyar sifarsa sai a kaifiyar zatin Allah take ba mu sani ba to da haka ba za mu san kaifiyar sifarsa ba za mu tabbatar yadda muka tabbatar da zati ba tare da sanin kaifiya ba to haka za mu tabbatar da sifa ba tare da sanin kaifiyar wannan sifar ba to idan har ka yadda ka tabbatar wa da Allah wasu sifofi wanda an san cewa dan adam mahaluki shi ma yana sifantuwa da irin wannan sifofi amma ka bambanta tsakanin sifar al-khaliq da kuma al-makhluq to haka nan sauran sifofin ma ka tabbatar masa da su wato ka barkake shi daga kamaitacciya da wani mahaluki domin idan aka ce me yasa ka tabbatar wa da Allah da ji da gani da sauran su ka ce ina tabbatar masa da wannan saboda sifar kamala ce sannan kuma sifofinsa ba fi kamala yace to ni ma da na tabbatar da waɗannan sifofi sifar ce ta kamala kuma ni ma a guri na sifofi ne da ba fi kamala na mahaluki ba ubangiji sai ya bar wa kansa kaifiyar sifar sanin yaya kaifiyar sifar take ansar da zaka bani akan sifofin da ka tabbatar su zan baka akan sifofin da ka kore an gane ko kuma irin ansar da suke ba mu'tazila asha'ira suna ba mu'tazila ansa akan sifofin da su mu'tazila suka kore waɗannan bakwai din da muka ambata mu'tazila ba su tabbatar da su ba amsar da asha'ira suke ba su shine mun tabbatar da waɗannan sifofi ba tare da kwatanta su da sifar maliki ba don sifofi ne na kamala to ansar da zaku ba wa mu'tazila ita ce mu ma ahlus sunna zamu ba ku an gane ko idan har amsar ku za ta gamsar da mu'tazila to dole ta bi ma ta gamsar da ku an gane ko idan kuma har abin da muke faɗa ba daidai bane to kuma abin da kuke faɗa mu'tazila ba daidai bane kaga duk ta bare kenan ko ya rasa to shi yasa ahlus sunna tsakiya suke ba sa karkata zuwa ga masu cewa a tabbatar wa da Allah sifa kuma a kwatanta sifar ta da mahaluki wato ba sa faɗar haka sannan ba sa tare da waɗanda suke kore sifofin Allah da hujjar cewa in mun tabbatar da sifa kaza to ai bil adama ma yana da irin wannan sifar kamar mun kwatanta Allah da bil adama ne to ba za su yi wannan ba sannan ahlus sunna suna tabbatar da sifofin kamala ga ubangiji bila tamsil wala takyif ba za su masala su kwatanta su ba za su ce kuma ga kaifiyar ba wato ba za su ce jin Allah kamar jin wani ba haka nan ba za su ce kaifiyar saukar ubangiji kamar kaifiyar saukar wani ba daga sama ba za su kwatanta wannan kaifiyar da ta wani mahaluki ba kamar yadda ba za su kwatanta wannan sifar da ta wani mahaluki ba kaga wannan shine tabbatarwa tare da tsarkakewa sun tabbatar sun kuma tsarkake saboda haka ba a cewa sifar Allah kaifa hiya sifar yaya take kamar wanda ya zo ya tambayi Imam Malik lokacin da Imam yake cewa Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa ubangiji ya daidaita akan al-'arshi kaifa istawa ya yaya daidaita kaga yana tambayar kaifiya Imam Malik yace masa al-istiwa'u ma'lum wa kayfu majhul wal imanu bihi wajib wal su'alu anhu bid'ah ke al-istiwa'u ma'lum kalmar istiwa'i sananniya ce sai istiwa ya daidaita wannan abu ne sananne al-kayfu ya yaya shi ubangiji yana shi majhul wannan ba mu sani ba kuma mai imani cewa ya daidaita din wajibi ne tunda Allah ya faɗa antum a'lamu abillah za ka yi wa Allah gyara ne a cikin maganganunsa ba za ka iya ba ni yadda cewa haka ne dole ne ni imani akan wannan dole ne sannan mu riƙa tambaya yaya abin yake bid'a ce sai yasa yake a fitar masa da shi ɗan bid'a ne saboda haka suna tabbatar da wa Allah sifofinsa na kamala bila tamthil wala takyif sannan ka'ida ta hudu duk abinda shari'a ta zo da shi na sifar Allah zo da ka faɗa ka bar shi a yadda kuma yake kada ka kutsa ka ce sai ka yi masa tawili ka bankara shi ka sake masa ma'ana yadda ubangiji ya bar shi haka ka bar shi haka kai ma ubangiji ya faɗa bai ce ba inda ya nuna wannan ma'anar ba ita yake nufi ba to kai ma ka bar shi haka abinda kuma shari'a ba ta zo da tabbatar da shi ko kore shi ba to kar ka tabbatar da shi ka kore shi wato karka ce Allah yana da kaza, karka kuma ce Allah ba ya da kaza, sai kai shuru. Kalmar misali lafazin aljisim ce laisa bijisim, Allah ba jiki ba ne. Ubangiji bai ce shi ba jiki ba ne, bai kuma ce shi jiki ba ne, bai ce laisa bijisimin, bai kuma ce huwa jismin ba. To ba za ka ce Allah laisa bijisimin kuma za ka ce huwa jismin ba, kamar al'arab da suke cewa laisa bi arab, bai tabbatarwa da kansa kalmar arab ba, arab ta ce abinda ba ya tsayuwa sai da waninsa. To haka nan ba za ka kore masa wannan ba, ba za ka tabbatar masa ba, sai kai shuru, tunda Ubangiji bai faɗa ba. Kamar wanda za ka ga wai wajen tabbatarwa saboda wai tanzihi, sai a ce sami'un bila uzni, yana ji ba da kunnuwa ba. To ina ya faɗi cewa yana ji ba da kunnuwa? Kaga karin ba da kunnuwa ba, to ka ja masa layi ka soke shi. Ba za ka ce yana ji bi uzunin ba, tunda za'in da ya faɗa haka, ko ba za ka kore ba. Sai wanda ka gani shi za ka iya sifantawa da yana da ko ba ya da. In baka gani ba, to sai dai ka hakura da me ya sifanta kansa kawai. Ya sifanta kansa, in ya tabbatar da kansa abu ka tabbatar, kai shuru. In ya kore ka kore, in ya yi shuru bai ce akwai ko babu ba, kai ma kai shuru. Wannan ita ce sunna. Shi yasa shi ahlus sunna kullum yana zaune lafiya, ba ya jawo kansa rigima. In ka kore wani ya zo ci kwalarka, sai ka gaya masa inda aka ce babu, ina za ka, wace aya za ka zakuro masa fi sabilillahi alqur'ani. In kuma ka tabbatar wani ya zo ya ce, sai ka nuna masa ina aka ce akwai, wace aya za ka nuna masa ko hadisi, babu. Kamar in kai shuru ba wanda zai zo ya ce sai ka yi magana. Allah bai faɗa ba, shi kenan, ni ma ba ruwana. To wannan su ne ka'idojin da ahlus sunna suke dogaro da su wajen tabbatarwa da Allah sifofinsa. Haka nan wajen korewa, suna cewa la yastalzimu tanzih sa'ila sifatu subutiyya, duk sifofin da suka tabbata, suka tabbata cewa sifofin Allah ne, to ka tabbatar da su. Ba tsarkake Ubangiji bane ka kore waɗannan sifofin, ka ce ai Allah ba ya da hannaye. Allah ya tabbatar wa da kansa wannan, na'am ya tabbatar wa da kansa yadai. To tunda ya tabbatar da kansa yana da yadai, wannan lafazin sananne ne a gurin waɗanda Allah ya saukar da Alƙur'ani da harshen, ba su san shi ba da wata ma'ana sai wannan ma'anar yadai. To ka barke a haka, kada ka ce ai za ka tsarkake Allah ba za ka kore waɗannan, dan kada yayi musabaha bil makhluq. Wannan sai idan ka fahimci cewa, sai idan ka kwatanta yadai da dindin da cewa irin na mutane ne, sannan za ka kore. Saboda haka korewa ba shi ne tsarkakewa ba, tsarkakewa shi ne ka tabbatar ka ce kuma bai yi mushabaha da na mahaluki ba. Wannan shi ne abinda Ubangiji ya yi, ya tabbatar kuma ya kore mu masara. Laisa ka mislihi shay'un, sai ce wa huwa sami'ul basir, babu wani abu da ya kama da Allah, kuma shi ne ji ne mai gani. Ya tabbatar wa da kansa ji da gani, sannan ya kore kwamantacce ne yasa da mahaluki. To haka ya kamata kai ma kai sai ka zauna lafiya. Sannan ababin nafi, wato kore sifa, da'iman alqur'ani abinda ya zo da shi kuma shi ne aqida ahlus sunna al-ijma'. Wato galibi alqur'ani ijmali yake yi, a dunkule yake korewa, ya ce laisa ka mislihi shay'un wa lam yakun lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiya wa la yuhituna bihi ilma. Wato za ka ga cewa a dunkule yake korewa, babu wani abu da ya yi tamka da shi, ba wani ɗaya da yake tsaransa ko kufi'insa ko daidai da shi. Haka yake faɗa a dunkule, babu wani abin da yake da kama da shi. To kaga a nan wajen korewa a dunkule Ubangiji ya yanka. Saɓanin babin isbati, babin isbati shi wannan za ka ga Alƙur'ani yana tafsili, yana kawo abin wato da bayani dogo. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم قالوا ده اثباتي هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يصفون هو الله سبحان الله عما يشركون هو الله الذي هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى له ما في السماوات وما في الارض يسبح له ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم كذا انا باب الاثبات سيجو بتفصيل shine kaza kaza shine kaza shine kaza shine kaza da sifofi ne wanda suke na kamala amma wajen korewa sai a dunkule babu wani abu da ya kamata shi to haka haka aqida ahlus sunna take a babin isbat a babin nafi sai ai a dunkule sannan akai a dunkule ana isbatin kamali diddihi kamar yadda muka faɗa duk sanda aka korewa Allah wata sifa tana kasa to ana tabbatar masa da kamalar kishiyar wannan sifa wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ana tabbatar masa ne kamalar adalci ne anan ba wai kawai ana kore zalunci ba don kore zalunci shi kadai ka ce baya zalunci wannan ba yabo bane in tsantsar zaluncin kawai ka kore domin tayo baya zalunci dan ba zai iya ba saboda an fi karfin sa saboda yana tsoron wani kaga anan ba yaban shi kai ba sai idan kana nufin baya zalunci saboda adali ne kamilin adali an gane ku saboda ka duk sanda aka kore wata sifa to ana tabbatar da kamal jiddiha wato cikar kamalar kishiyar wannan sifa wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut korewa ubangiji mutuwa yana tabbatar da kamalar rayuwarsa ba kawai ana cewa baya mutuwa ba baya mutuwa saboda yana da kamalar rayuwa rayuwarsa ba ta da farko kamar yadda ba ta da ƙarshe ba ta da farko a ce ga lokacin da yake babu sannan ya samu sannan kuma ba ta da ƙarshe da za ka ce ga lokacin da babu shi saboda haka shi yake da kamala ta rayuwa to dukkan wata sifa ta ubangiji da aka kore Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm al-hayyul qayyum shine rayayye kuma wanda yake al-qa'imu bi dhatihi al-qa'imu bi nafsihi ghaniyyun ghina al-ghina al-mutlaq shike tsaye da zatinsa yana da wadata wadata cikakkiya wadata wacce take babu bukata ko yaya a cikin ta sai dai shi a bukata a wajensa ayi bukata a wajensa amma shi ba bukata a gurin kowa saboda haka rayuwarsa rayuwa ce cikakkiya babu wani abin da yake samun ta na tawaya na gajiyawa saboda haka la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangadi ko bacci baya kama shi anan dan a nuna maka kamalar rayuwarsa da kayyumiyarsa ba kawai an kore gangadi da bacci bane a dan a nuna maka cewa babu gajiyawa tare da shi babu gajiyawa tare da shi sannan kuma babu abin da yake mutuwa ne tare da shi tunda hatta bacci ma ba a jingina masa to saboda haka duk inda aka kore ana korewa ne saboda a tabbatar da kamalar kishiyar abin da aka kore an fahimci wannan sannan kuma in aka zo korewar a dunkule ake korewar ba kamar yadda al-mutakallimuna yan cece ku ce a cikin sifofin Allah suka riƙa korewa suka mai da korewar ita ce aqida a riƙa kore wasu sifofi waɗanda ubangiji bai faɗi wannan korewar ba wanda kuma ɗan adam baya buƙatar ta ce ba dogo ba ne ba gajere ba ne ba mai faɗi ba ne ba mai zurfi ba ne ba mai ɗaci ba ne ba mai zaƙi ba ne ba mai laushi ba ne ba mai tauri ba ne ba ɗanye ba ne ba busasshe ba ne ba kaza ba ne ba kaga wannan ba yabo ba ne wannan duk akwai shi a cikin littafin mutakallimu laysa bi tawil wala qasir wala ard wala amik wala kaza wala kaza wala kaza wala kaza wannan ba yabo bane kamar yadda muka sha fada koda mutum ne zaka yi ba idan ka faɗi sifofi na kamala tare da shi wane mai kyauta ne wane mai hakuri ne wane mai juriya ne wane mai girma na gaba ne mara mai san mutane ne mara mai kaza ne wane mai kaza ne sai yaban sa kake amma in ka riƙa kore abubuwa wanda daman can ba a tunanin za a sifanta shi ba wane ba mahaukaci bane wane ba dan iska bane wane ba dan daba bane wane ba kaza bane wane ba to idan akwai masoyansa za su tukwalarka ka zo ka zage shi sai wane ba dan shara bane a ce za a zo a wani saraki a ce za a yabe shi sai ba dan shara bane ba dan ibar kashi bane ba dan kaza bane to daman me ya kawo wannan ma magana hade kamata ba saboda haka tsabar kore abin nan ba yabo ba ne amma sai ka samu wasu sun zata cewa wannan yabo ne sai a yi wake-wake ana cewa Allah ba kaza ba ba kaza ba shi ba kaza ba shi ba 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 kaza ba shi kenan wani kuma sai ga kama an zuga an yaba a ubangiji an wato kamba masha'aninsa tare da cewa a gurin masu hankali wannan ba yabansa kai ba za ka yaba shi sai ka sifanta shi da tuhun kamala yadda ya sifanta kansa dinnan a ƙarshen suratul hashri kamar da kuka ji kaga wannan kowa ya karanta ya san akwai kirari akwai yabo saboda haka a ahlus sunna suna bin alqur'ani da sunna sau da kafa wajen korewa, kuma ba tare da wuce iyaka wajen korewar ba, ko kai kawo wajen kore abinda Ubangiji ya kore. Idan wani ya zo ya kore wata sifa wacce Ubangiji bai tabbatar da ita ba, bai kore ta ba, to kai ahlus sunna abinda za ka yi shi ne ka tsaya ka tambaye shi, abinda da ka kore ne kake nufi da shi? Yanzu akwai waɗanda za su zo su ce, ko za ka karanta a cikin littafin Asha'ira, a ce Ubangiji ba a sifanta shi, wato ba ya da jiha, ba a sifanta shi da jiha, ce ka kore wa Allah jiha. Me kake nufi da kore wa Allah jiha? To anan idan ya yi bayanin kore wa Allah jiha, yana nufin Ubangiji ba cakuɗe yake da halittunsa ba, ba gaure yake da su ba. Saka ce, eh, wannan haka yake, domin dama ya ce Ar-Rahman al-Rahim. Idan kuma yake, ina nufin Ubangiji ba a sama yake ba, ba a ƙasa yake ba, ba a ciki yake ba, ba a waje yake ba, a haɗe yake ba, a rabe yake ba, shi kai Ubangiji ya tabbatar wa kansa uluwi, ya tabbatar da kansa fawqiyya, ya tabbatar da kansa istiwa'i. Da haka ni ban yadda ka yi amfani da wannan kalmar ka kore masa ba. In wannan kake nufi da jiha, to ni na tabbatar da ita, amma ba zan sifanta ka da, ba zan ce jiha ba, zan faɗa abin da ya faɗa. An gane ko? Wato za ka tsaya ka neme shi ya bayyana maka muradinsa. An gane ko? Kamar ya ce Ubangiji ba jisim ba ne, me kake nufi da jisim? Ya ce ina nufin Ubangiji ba gaɓoɓi ba ne ya haɗu da gaba da gaba da gaba da gaba, kamar yadda muka haɗu hannu daban, ana iya cire hannun kafa, ana iya cire ta, ana iya samun mutum da ido, ana iya samun idan sun tafi, kuma yana nan. Ce wannan kake nufi da jisim? Ko kuma ya ce maka ai shi yana nufin jisim, Ubangiji ba a sifanta shi da ido, ba a sifanta shi da hannu, ba a sifanta shi da kaza, sifofin nan da suka zo Al-Qur'ani, duk ya ce su ne ba a sifanta Allah da shi. In wannan kake nufi ba zan yi muwafaka da kai ba, saboda Ubangiji ya sifanta kansa da shi, amma wannan sifofin ba zan kira su jisim ba. An gane ko? Kai abinda kake nufi ka kore da wannan kalma, ni ba zan goyi bayanka a kansa ba, amma kuma ba zan tabbatarwa da Allah, wato ba zan kira waɗannan abubuwan da ka kore da sunan jisim ba in kira su jisim. An gane ko? Shi yasa da'iman ahlus sunna yastafsilun, suna neman ƙarin bayani idan har aka yi amfani da wata kalma wacce ba ita ce Al-Qur'ani ya zo da ita ba, hadisi bai zo da ita ba, ba a tabbatar da ita ba, ba a kore ta ba. Kuma su galibi ahlul bid'ah, ɗan bid'a suna amfani da wannan kalmomin ne wajen kore sifofin nan na Allah da muka faɗa. In yace maka laisa, wato laisa lahu hayyin ko la yusafu bitahayyuz, to galibi abinda yake so ya kore uluwillah. In dai ɗan bid'a yace la yusafu bitahayyuz, to uluwillah yake so ya kore, yace Ubangiji bai daidaita akan al'arshi ba. To kaga anan ba za ka yi muwafaka da shi ba, duk da ba za ka ce tabbatar sa akan al'arshi ba, anan tahayyuz ba, kai ba za ka yi amfani da wannan kalmar ba. An gane ko? To haka ahlus sunna suke dangane da sifofin Ubangiji, suna tabbatarwa, suna kuma tsarkakewa, kamar yadda Allah ya haɗa waɗannan abubuwa biyu, yace laysa kamithlihi shay wa huwa sami'ul basir, ya fara da kore masilinta, cewa babu wani abin da yake daidai da shi, bai tsarkake kansa, sannan ya jingina wa kansa sifofin ji da gani, wanda shi ne tabbatarwa a ka'ida ta ahlus sunna. Sannan ma da yace wal qadariyati, aha, yace wa fi babil qadari wal adl, haka nan a babin qaddara da adalci, wal af'ali da ayyuka, ahlus sunna suna tsakanin al qadariyati al jabariyya wal qadariyati al majusiyya. Mun yi maganar al qadar a baya, da masu tabbatarwa da Allah qaddara su ne ahlus sunna, saboda wannan rukuni ɗaya ne daga cikin rukunan imani. Mumini bai zama mumini sai ya tabbatar da Allah kaddara, inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar, dole sai ka tabbatar da Allah wannan kaddara, an tu'mina bi qadarihi khairihi wa sharrihi, da haka sun tabbatar da Allah kaddara. A gurin su abinda kaddara take nufi, dukkan wasu ayyuka na bayi ba za su wakana ba sai da sanin Ubangiji, Ubangiji ya san, kuma suna nan a rubuce a gurin sa, kuma suna wakana ne da mashi'arsa. Sannan ayyukan duk da bayi suke yi shi ya halitta aikin, wannan shine ma'anar kaddara a gurin dukkan wani mumini ahlus sunna. Waɗanda suka kore wa Allah kaddara, suka ce Allah ba shi da kaddara, abinda suke nufi Ubangiji ba shi ya halitta ayyukan bayinsa ba, abubuwan da bayinsa suke yi suna yi ne ba tare da mashi'arsa ba, wato kamar dai sun karfinsa ake yi ana yi. Wannan aqida ba aqida ce ta kwarai ba, aqida ce ta waɗanda tun a zamanin sahabbai kamar Abdullahi dan Umar yace a je a gaya mu masu wannan aqida ba ni ba su ba su ba ni mun yi baran baran da su har sai sun yi imani da kaddara saboda naji mahaifina yace yaji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ka hadisin Jibril wanda a cikin sa malaika Jibril ya tabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam shikashikan imani cikin shikashikan imani shi da Annabi ya gaya masa yace wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi don haka yace in ka ga daya daga cikin su to ka gaya mu ni Abdullahi da Umar ba ruwa na da shi shi ma kuma ba shi ba shi saboda ka ahlus sunna sun yarda da wannan wasu suka zo suka karyata haka nan babin adil suka ce idan muka tabbatar da cewa ubangiji shi yake halittar ayyukan bayi to anan muna zargin cewa baya adalci tunda ya zai ya halitta wa kafiri kafircinsa ko ya halitta wa fasiki fasikancinsa sannan kuma ya kama shi da laifin da yake wanda mu ahlus sunna muka ce ba haka bane akwai abinda dan adam ake halittar sa da shi wanda ba shi da dakal a cikin ko sakota nesa ubangiji bai ba shi dakal ba halittar ka da Allah ya yi misali yayyuka dogo baki ka kaura wanda ba ka da dakal a ciki ko yayyuka gajere ko yayyuka fari ko ya baka doguwar rayuwa ko ya baka gajeriya ko ya baka arziki ko ya kuntata maka a cikin samun ka wanda da adam ba ya da dakal anan huwa allazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركب انان ان yayi ka yadda kake so sai ka gode masa in kuma ka ganka ba yadda kake so ba sai ka hakuri ka jure ba yadda za ka yi wallahu yarzuqu man yasha'u haka man yasha'u wanda ya ga dama yake haka da dan adam ba shi da yadda zai akwai abubuwan da ubangiji ya hada asbab din su da musabbibai wanda shi dan adam ana bukatar ya yi kokari ya ga cewa ya magance abin wanda yana iya saukarwa da rashin lafiya sai yake saukarwa amma ya sanya abubuwan da za ka yi ka samu magani ko haka ne ya sanya maganin cututtuka Allah bai saukar da wata cuta ba sai ya saukar da maganinta cutar nan tana sauka ta samu dan adam da kaddara ce ta ubangiji amma kuma ya ce ka tashi ka nemi magani ko an gane ko to kaga anan kaddara ce amma kuma kai ma an ce tafi ga wani abu ka nemi abin da zai magance wannan kaddara haka ne kaga ba kamar ta farko ba ta farko yadda ubangiji yake gajere ba da aka ce sai an sassaka ka kuma kai tsawo haka za ka hakura yayi ba gai ka baki kato to ka hakura sai zaman ka haka babu yadda zaka yi eh mutum kyakkyawa to haka yake sai ta godiya kuma to amma in ya saukar mutum rashin lafiya sai nemi magani tadawo ya ibadallah fa inna Allah ma anzala da'an illa anzala lahu dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ku nemi magani ya ku bayan Allah babu wata cuta da Allah ya saukar fatiya saukar da maganinta illa iyaka wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani da haka kaga anan za ka nema ne idan wani abu ya same ka wanda za ka yi addu'a Allah ka yaye mu wani abu kake so ka samu na amfani baka samu ba kai addu'a tana cikin asbab Allah ka bani kaza kaga akwai kaddara anan kai ma kuma akwai wata kaddarar da yake ka nema an gane ko shi yasa lokacin da Ka'ab ubayyin Ka'ab ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ara'aita ma natadawa bihi huwa min qadarillah qala na huwa min qadarillah ya rasulullahi a fara'aita baka ga ba mu labarin abinda da muke nema na magunguna muna sha shi ba na cikin kaddara Annabi sai yana cikin kaddara sai ka ture wannan kaddarar da kaddarar magani wato kaddara ce da kaddara kake hadawa an gane wannan Allah ya baka damar kai wannan lokacin da aka yi annoba a Sham ba unu amwat yayin da sayyidina Umar yazo zai shiga aka gaya masa kai ya shiga a lokacin Abu Ubaida ibn al-Jarrah yake cewa ya amira al-mu'minin atafirru min qadarillah anan Allah za a gujewa kawai musa kai yace na'am afiru min qadarillahi ila qadarillah, zan guje wa kaddara zuwa kaddara. Saboda ka juya babu koma kaddara, kamar wanda ya sata a zamanin sa, ya sata aka kamo shi za a yanke masa hannun ya amira mai kaddara ce, yace yanke hannun kama da zamin kaddara ce. Saboda kai sata da kaddara mun yanke maka hannu da kaddara, haka kai imani da kaddara sai ka rungumi biyu kar ka raba ka dauki wanda ka bar wancan. Haka anan dan adam ba abin ne. Sannan kashi na uku shine inda Allah madaukakin sarki ya baka dama, ya baka hurriya, ya nuna maka ga daidai ga ba daidai ba, ba daidai na wannan jigai la rena hustalira in mashakiran wa in ma kafa wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Ubangiji sai ya nuna maka hanya daidai da wacce ba daidai ba, sai kuma ya baka to kaje. Amma fa duk abin da kai za a baka hisabi, in kai mai kyau kaga kyau kyakkyawa, in kai mara kyau kaga kaga mara kyau. To anan ba za ka ce za ka yi hujja da kaddara ba, ka ce bara ka ci gaba da abin da ka samu kanka a ciki, saboda ka yi wa Allah hujja da kaddara, ka ce haka ya kaddara maka tunda ka ganka a cikin wannan yanayi, ba za ka canza wa Allah kaddararsa ba. Ubangiji ya baka, ya nuna maka hanya. Man kana yuridu harsa al-akhirati nazid lahu fi harsi, wanda duk yake son samun wato amfanin lahira sai mu kara masa. Man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha, in kuma duniya yake so sai mu bashi. To kaga ashe Ubangiji ya baka irada, ka nufi wannan ko ka nufi wannan, illa iyaka Ubangiji shi zai halitta maka abinda zai halitta aikin da za ka yi. Allahu khalaqakum wama ta'malun, sannan aikin da za ka yi kuma zai fita daga mashi'arsa ba. Law sha'a Allahu ma ashrakna, da Allah so ba mai shirka ba, nahnu wala aba'una wala harramna min shay, da Allah ya yi so ba za mu yi shirka ba mu da iyayenmu kuma za mu haramta komai ba, wato abinda muka yi Allah ne ya sa mu. To kaga wannan aqida ce ta mushrikai, ba za ta fushe mutum daga kamun Ubangiji ba. Wa idha fa'alu al-fahishata qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allaha la ya'muru bil-fahsha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun qul amara rabbi bil-qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqo 'alayhim ad-dalalah innahum muttakhidhu ash-shayatin awliya' min duni Allahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Ubangiji yake cewa in suka aikata al-fahsha sai suke Ubangiji haka, wato muka samu iyayenmu kuma Ubangiji ne ma ya samu. Allahu amarana bi, Allah ya ce gaya muku Allah la ya'muru bil fahsha, Allah ba ya umarta ai aikin fa'al fahsha. Ubangiji yana da al'amuru wan nahyi, ya ce yi kaza dan shi ne daidai bar kaza. Duk annabawa sun zo da wannan al'amuru da wan nahyi, amma babu inda yake umarni da al fahsha. Don haka wannan ƙarya kuke yi kuna jinginawa Allah, taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun wal amara rabbi bil qist, abinda Ubangiji ya umarni da shi shine adalci, shine abin da yake daidai, a sanya komai a mahallinsa, wannan shine abin da Ubangiji ya umarni da shi. To a shahid ahlus sunna sun yarda da cewa haka al'amarin kaddara yake, amma waɗanda ba ahlus sunna ba sai suka fadi, wasu suka dauki ma'anar wato tabbatar da kaddara, kace Ubangiji yana ya kaddara abubuwa, sai suka ce tabbatar da wannan zalunci, tabbatar wa da Allah zalunci, don haka mu za mu korewa Allah kaddara. To in suka kore ilimin Ubangiji gaba ɗaya, suka ce ai ayyukan ma da muke Allah bai sani ba, to sun kafirta. Dole zai ce Allah bai san ma me muke yi ba sai mun yi, to wannan kuma ya bar musulunci don ya jingina wa Allah jahilci. La yadillu rabbi wa la yansa, Ubangiji baya jahiltar abu kuma baya manta shi. To ilmuhu laysa masbuqan bil jahl, sannan wala yalhaquhu nisyan, da ba Allah bai san abu daga baya san shi, ko kuma ya san shi daga baya manta. Ilimin Ubangiji ba haka yake ba, namu ne yake haka, da ba mu sani ba muka sani, sannan kuma za mu iya mu manta. To suka wanda bai korewa Allah ilimin sa, to wannan ya kafirta. Sannan wanda ya korewa Allah mashi'ar sa wajen abin da, to wanda ya jingina wa shi ma Ubangiji wani abu na kasa. Shi yasa malamai suka ce kadariya iri biyu ne, akwai wanda suka korewa Allah mashi'ar sa gaba daya, suka korewa Allah ilimin sa gaba daya, to wannan sun kafirta sun bar musulunci. To sannan kuma za a zama kamar jabariya ba, aljabariya su kuma wadanda suka ce dan adam baya da katabus, wato a yadda yake ba ya da wata irada, ba ya da wata kudura, ba ya da wani zaɓi, ba ya da wani kataɓis, wato shi tamkar wato wani zare ne ko wani gashi-gashi wanda yake gurin da iska take kadawa. Zare yana iska tana kadawa, kaga yana kadawa, ka san kadawar iskan nan ce ta sa shi kadawa, inda duk ta kada shi nan zai yi. Kace to haka haka dan adam yake da ayyukansa, ba shi da wata irada, ba shi da wani iskiyar, ba shi da wani zaɓi. In ma an jingina masa ayyukan to majazi ne, amma ba shi ne mai aikin ba. Wani sune alƙadariyatul jabariya, masu cewa Ubangiji ya tilasta wa ɗan adam, fal insanu majburun ala fi'lihi, wato ɗan adam yana yin aikinsa ne tilas. To kaga waɗannan ma sun kauce hanya, ahlus sunna ba sa tare da waɗanda suke jingina wa Allah irin wannan, suna jingina masa zalunci, suna zarginsa da wasa, cewa al'amarinsa akwai wasa, tunda yaya za a yi ya sa ɗan adam ya zama ba shi da kataɓus, ba shi da wata irada, ba shi da wata zaɓinsa, sannan kuma a aiko masa manzanni, a aiko masa annaba, a aiko masa littattafai, a ce yi kaza yi kaza, bayan shi ko ba ya da. Kamar ka kama mutum ne ka ɗaure shi tamau, ka ɗaure hannu da ƙafa, sannan ka ɗauka ka jefa shi cikin ruwa, ka ce kar ka kuskura ka jike. Ka jike. An kaga wannan wasa ne, ya za a yi ka ce kai ya jike, bayan ka riƙe gaba ɗaya ka ɗaure shi ma, ko ba ka ɗaure shi ba ka tura shi, ai sai ya jike. Wani dabara zai yi ya kasa jikewa? To ballantana ma ka ɗaɗɗaure shi da hannunsa da ƙafarsa, sannan ka ce iyaka an tattala bil ma'i. To kaga wanda za su ce wa Allah haka ta'amulinsa yake da bayansa, kamar suna tuhumar sa ne da zalunci, kuma suna cewa ai ko annaba da saukar da littafai duk ya zama abas, duk wasa ne, wanda kuma Ubangiji duk ya tsarkaka daga wannan. Qadariyya majusiyya, wanda Ibn Taymiyya yake faɗa, su ne waɗanda suka ƙaryata ƙaddara, suka ce Ubangiji ba shi da illa amrun wa nahyun faqat, sai dai ya ce a yi, sai dai ya ce a bari, amma ayyukan ba yi na su yi ko su bari, wannan Allah ba ya da dakal a ciki, ba ya da komai a ciki, shi dai kawai ya ce a yi a bari, amma yin su da barin su babu dakal ɗinsa, ba hannunsa a ciki. Kaga wannan qadariyya ce majusiyya, sun ƙaryata ƙaddara. Da malam yake cewa a risalatu tadmuriya yake cewa gulatun su ma har sun ankaru ilma wal kitab, sun ce Allah bai sani ba ko bai rubuta ba. Waɗanda suke yan tsaka-tsakiya su ne waɗanda suka tabbatar da suka yi inkarin umumul bashi'a da halitta da ƙaddara, waɗanda su ne mu'tazila. Sai waɗanda suke mushrikai, waɗanda su kuma sun yarda akwai alqada wal qadar, amma sun yi inkarin al'amr wal nahy, sun yarda akwai alqada wal qadar, wanda ya ƙaddara abubuwa ya hukunta abubuwa, amma al'amr wal nahy wannan sai yadda yake da kai. In ga ganka kana bin Allah to shi ya ga dama ka bi, in ga gawa ka bin ba ka bin sa to shi ne haka haka yayinka, da haka kawai ka tafi haka. Sai qulun nabi da ashraku law sha Allah ma ashrakna wala abauna wala haramna min shay, idan ka ce da su ku yi aikin da'a, wa idza qila lil ladina kafaru wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala lil ladina kafaru anut'imu man law yasha Allah at'ama, an ce ku ciyar daga abin da Allah ya azumta ku, sai a yanzu ba ciyar da wanda in Allah ya so sai ciyar da shi, wato Allah shi ne ke ciyarwa, don haka ba mu bane, in kaga ya samu Allah ne ciyar da shi, in ya rasa ba ruwan mu a ciki. To yan addinin hakika daga cikin sufaye suna kan wannan wato alqadariyatul mushrikiyya, su suna bisa wannan, za su ga cewa sun yarda da alqada'u wal qadar, amma a wajen al'amru wan nahyi a nan kuma jabariya ne. Shi yasa za a ga ɗayansu yana aikata abin da ya ga dama, in ka tambayi ce ce la fa'ida haqiqatan illa Allah, haqiqa ni ba kowa yake yin aikin nan ba sai Allah, ba ka duk abin da ka same ni ina yi din nan kawai ka ɗauka Allah ne yake. Shi yasa suka halatta wa kansu haram, suke yin abubuwan da Allah ya hana na alfasha na masha'a, saboda su a gurinsu ba su suke yi ba Allah ne. Shi ne suke cewa idan ka yi usuli ka gano haƙiƙanin ƙaddara, ka hango kaddara to shi kenan al-af'al al-takliyya da sun fada da kanka wanda ba su hango wannan hakikar bane wato ba su ga kwakwabba su ne da an yi kiran sallah mutum ruga a wuce yana sauri ya samu sahun gaba kan sallah ta kuce mata shi ne azumi shi ne nafila shi ne azumin alhamis da litinin shi ne kaza shi ne kaza a'a su da suka ga kwakwab suka kure to su sun gano hakika hakikar da suka gano shi ne cewa duk wani abin da za su yi kawai iradar Ubangiji ce kuma duk inda iradar ta take nan mahabbar ta take duk inda iradar Ubangiji take to nan mahabbar ta take shi ne za ka suna jan kunne a cikin littafai kan cewa iyaka kana muridi wato wanda kake so ka kai wannan matsayin a hirɗinka ka ga shehin ka yana yin wani abin da ba daidai ba ka musa masa ko ka ce za ka gargaɗe shi kul ka ce za ka yi wannan in ka ce za ka yi wannan to ba za ka rabauta ba dan ba za ka kai matsayin ba saboda in ka ganshe da kwalbar giya a gabansa to ka ja bakin ka shu in ka ganshe yana zina ka ɗauka kawai ba zikiri yake duk abin da ka ga yana yi kawai ka ɗauka ɗa'a ce in kuma ka ce za ka yi masa inkari to shi kenan ka gama yawo ka taɓi ka halaka man kala da shekhi lima lan yufliha abadan wanda zai cewa ba shehin salima wato saboda ni to ya gama yawo har abada ba zai rabauta ba to kaga asali daga wannan aqidar ce wanda za su zama qadariya ne a babin al'amr wal nahy sun yadda da al-qada wal qadar amma a babin amr wal nahy su qadariya ne da haka Ibn Taymiyya yake cewa wani shehi a zamaninsa abin da yake cikin littafinsa al-istighatha littafinsa ar-radd 'ala al-bakri fa yana cewa ai su aqdabu wanda su ne makular waliyai na ƙarshe kenan aqdabu kowane zamani kutubi ɗaya ake samu wanda shi kutubi kamar wakilin Allah ne komai na Ubangiji da yake ta hannun kutubi yake zuwa to da aqdabu akwai autadu shi kutubi ko lokaci ɗaya ne akwai autadu akwai abdalu akwai anjabu akwai wayidu jaba'u akwai waye da sanan sunaye daban-daban muqami daban-daban yace to waɗannan a lokacin gazuwar Hunain a yayin da musulmi suka samu matsala waye ma Hunain in a'jabatkum kasratukum wa lam tughni 'ankum shay'an wa daqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin to lokacin da wannan abu ya faru suka ce dukkan autaru da abdalu da aqdabu da waye waɗannan dai jimajiman waliyan na duniya su suna bangaren kafirai ba sa bangaren annabi da tahabbai saboda irada Allah ta koma tare da kafirai gashi har sun yi nasara to su kuma duk inda irada Allah take nan za su haka suna tare da kafirai bishirkai ana yaƙar annabi da tahabbai da su kuma waliyai ne suka kawo da waliyai ne za a yaƙi sahabi za a yaƙi annabi da shi kuma yana nan waliyinsa wasu saboda suna tare da irada tunda Allah nan yake shi yasa ga suna faɗan la uridu illa ma turidu haka suna la uridu illa ma turidu wato ba ni da irada sai wacce kai kike da wato iradar inda duk irada inda duk ya samu kansa to irada Allah ce ta kai shi kawai to kaga wannan dole ne idan irin wannan aqida ta yaɗu a cikin al'umma a ta sabanna saboda an baka lafi cewa kai je kai abin da kake ba kai kake yi ba Allah ne yake don la fa'ila haqiqatan illa Allah sai yasa zaka a lokacin da wannan aqida take da karfi a cikin al'ummar mu wato barna ta yawa sosai sai ga mutum ba ruwansa baya sallah baya abin nan amma an bashi wani wurin da zai shigar da shi aljanna ya riga kowa ma shiga ko su shiga kafada da manzon Allah to wannan ita ce al-qadariyatul mushrikiyya da Ibn Taymiyya yake faɗa su ne wanda suke abin nan akwai al-qadariyya al-iblisiyya da Ibn Taymiyya yake faɗa al-iblisiyya su waɗannan su ne suka tabbatar da cewa Ubangiji yana da qada'u wal qadar kuma yana da al-amru wal nahy yana da abin da ya kaddara kuma yana da umarni da hadi to amma su suna ganin akwai tufka da warwara suna jifan Ubangiji da cewa aikinsa babu hikima kuma babu adalci a ciki to waɗannan su ne iblis mabiya iblis yana ga kamar yaya Ubangiji ya yi shi kadaran da matsayi ya yi shi da min marijin min nar sannan kuma shar'an a zo a ce ya yi sujada ga adam daga akwai tafka da walwala saboda ka shi ba zai yi ba an gane ku ba ta fuskar kaddara yana ga ubangiji ya kaddara shi ya kuma waye Allah ba bai ce kafi adam ba amma shi yana ga kamar shi da ya fi annabi adam kuma daga baya a zo a ce an fifita adam a kansa ba ka shi ya bijire yake ya bijirewa al'amuru na ubangiji ne ya sujjada to su ma kuma waɗannan suna nan wanda kaga duk ubbadu abadatu shaytan da muka taɓa magana su kwanaki suna kan wannan aqidar cewa an zalunci shaytan yaya kaza 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 za a nemi ya faɗi hujjarsa kuma ya faɗi hujjarsa kuma daga baya a ci gaba da yi masa bita da kulli bayan an ce dan ne baka yi ba kuma ya faɗi hujja ya kamata a saurare shi a karɓi uzurinsa kawai sai a tsine mishi a ce an kore shi saboda haka su ba su yarda ba cewa an zalunci shi don haka su suna tare da shi za su nema masa haƙƙinsa shi ne su bauta masa to ahlus sunna ba sa nan ba sa tare da waɗannan ba sa suna wasa suna tabbatarwa da Allah kaddara sannan kuma suna cewa ɗan adam yana da wata halishi wani ɓangare na abin nan na hurriya saboda haka lokaci ya yi za mu tsaya a nan sai sati na gaba Allah ya taimu a duka da kai daidai Allah ba mu lada abinda muka yi tuntuɓen harshe ko muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in
alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in wannan yana tambaya ne dangane da masu NYSC a wasu gurare shin an kai mutum garin da ba nashi ba zai iya yin kasaru don wasu suna fatawa a haka wannan magana ce ta malamai ko wasu daga cikin malamai da suke ganin matukar dai gari ba da kake ba naka bane to za ka yi kasaru akwai asar da yawa na sahabbai waɗanda suke tabbatar da wannan wasu sahabban suna cewa ko da shekara za su yi a guri matukar dai ba sun zo da niyyar zama a gurin ba to za su yi kasaru sai dai idan mutum ya ɗauki iyalansa ya koma can to kaga ya zama mutum ahil kenan ba zai yi kasaru ba amma in dai shi kadai ne wataƙila in an ɗan kwana biyu uku ya koma ya je ya ga gida ya dawo wannan zai iya yin kasaru sai dai duk lokacin da ya bi jam'i ya bi mazauna gida to zai cika in dai har ya shiga masallaci ko ya shiga sallar jam'i ta mazauna gida to tilas ya cika ba zai ce zai yi kasaru ba yayin da ya bi mazaunin gida wannan kuma da larabci ya rubuto tambayarsa duk da dai ba a gaba abin da yana cewa inni katabtu khamsa kutubin hatta al'an ma wallafahunna a uallifuhunna qabla an yanzura ilayhinna al'ulama a uallifuhunna bi ghairi nazaratihinna inda al'ulama barakallahu fika har zuwa ƙarshe to abin da yake cewa yadda na fahimta daga larabcin yana cewa ya rubuta littafai biyar har zuwa yanzu ma wallafahunna abin da yake nufi don zan yi kokari dai in fahimce shi abin da yake nufi bai buga su ba shi ne yake cewa ya buga su kafin malamai su gani ko kuma ya buga su ba tare da ya nuna wa malamai ba to idan har da larabci ya rubuta yadda na karanta larabcin nan to a gaskiya ya haƙura sai ya ƙara karatu don wannan larabcin in ba ni da na san Hausa ba yana da wuya ba larabci ba ya zai ci da take so take in kuma da Hausa ya rubuta yana ganewa amma kuma ba lalle ne eh larabcin ba amma da ya rubuta da Hausa to yana da kyau ya bawa wasu wanda ya san sun fi shi su duba kuma ya yi kokarin dai shi ma neman ilimin gaskiya don yawanci akan yi gaggawa wajen rubuce-rubucen ilimi a ce za a yi littafi amma kuma mutum a karatu bai je ko ina ba wannan karambanin yana nan da yawa akwai karambani da rawar jiki nan da nan mutum sai ya ce maka ya yi littafi ko yake buga a yi lancin a tara masa kuɗi wannan yana da hatsari shi yasa za ka yi ta ganin barna iri-iri wani zai ɗau littafin wani ya kwafi daga farko har ƙarshe kuma sai ya zo ya tara jama'a ce ya yi littafi a zo a kaddamar aka kaddamar kuma yana jiran mutane su tara masa dubannin kuɗi gobe ma sai ga ya yi wani jin ma sai wani kuma karanta duk barna ce a ciki ba shi ya yi littafin ba sannan kuma wanda ya yi littafin ba bai fahimci abin da ya faɗa ba to wannan yana da yawa gaskiya a cikinmu in aka tara maka tarkacen abin da ake cewa littafai a yanzu sai ga kawai littafan kasuwanci ne amma ba littafai ba ne na ilimi yana da kyau ɗalibi ya tsaya ya yi karatu ya fahimci karatun sosai shi ne a hannu ba wai ya yi rubutu ba ya fahimta shi ne komai muhimmanci don dukkan wanda ya rubutu man allafa kamar da suke ce man allafa faqad istahda wanda duk ya yi rubutu to ya sa kanshi hadafi kuma komai aka faɗa masa shi ya jawo yankan ya karanta ya gaban nan da ya faɗa masa wasu maganganu mara daɗi sai ya jawo kansa. Wannan kuma yake cewa shin wannan ayar wa kunna ma yusla fi kunna min ayati llahi wal hikma inna llaha kana latifan khabira yace tana nuna haramcin buɗe makarantun matan aure ne. Ina neman ƙarin bayani, a'a wanda duk ya gaya maka wannan to bai ma san alqur'ani ba, dan alqur'ani wannan yana magana akan yaƙi ne taho akan matan annabi sallallahu alaihi wasallama. Ma yusla fi buyuti kunna, ana gaya wa matan annabi sallallahu alaihi wasallama su karanta abinda ko su bibi abinda ake karantawa a cikin gidajen su, su tuna abinda ake karantar da su a cikin gidajen su min ayatin llahi wal hikma. Wato annabi sallallahu alaihi wasallama ana masa wahayi yana tare da matar sama a cikin gwada guda a cikin bargo daya, saboda haka su karanta abinda ake saukarwa a cikin gidajen su na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka in a gidan da kike mijinki yana da alqur'ani da sunna zai koyar da ki shikenan, in ba yana to kije ki nemi mayu tula din nan fi buyutin nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallama min ayati llahi wal hikma, duk inda suke ba wai ka akai ka tafi tare gidanta neman ilimi ba. Sai yasa mata suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka sa mana rana, kaga ai ba a gidansu zai je koya musu ba, fitowa za su yi. Sannan yake tambaya a kalmar salafiyya, shin ana iya kiran sahabbai da salaf? Na'am, kalmar salaf tana nufin duk wanda ya riga ka, wanda ya gabace ka. Kullu man sabaqaka fa huwa salafuka, saboda ka sahabbai sun riga mu, su ne ma farko a cikin tafiyar wannan addini na musulunci. Za ka kaga su ne a gaba-gaban ana maganar salaf, za ka ce salafus salih, sahabbai su ne za ka fara faɗa, sannan tabi'ai, sannan wanda suka zo. An gane ku? Wannan kuma yake dangane da cewa mace za ta zama mata ga mijinta na duniya a lahira idan dukkaninsu sun shiga aljanna. Malam matar da ta auri miji fiye da ɗaya kuma dukkaninsu sai Allah ya sanya su aljanna, wa zai zama miji gare ta a aljanna? To annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa almar'atu li akhir zawjiha fil janna, wato mijinta na ƙarshe shine mijinta aljanna. Wannan kuma wato yake cewa ya za ku ce Aisha radiyallahu anha ita ce mafi falala da daraja a matan annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan gashi alqur'ani ya sauka da cewa ta wato hada kai wajen wato tutar da annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma Allah madaukakin sarki ya shirya wa annabinsa taimaka masa da Jibrilu da salihul mu'minin da mala'iku gaba daya, kuma ya mutu barazanar saki, ya mata barazanar saki, kuma ya yi mata barazanar canza ta da wacce ta fi ta alkhairi, kuma ya buga misalin ta da matar annabi Nuhu da kuma matar annabi Lut, kuma ta yi kokarin wato ta haramta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa kansa abinda Allah ya halatta masa. Wato wannan magana akwai mai littafin al-muraja'at wani wanda ake cewa Abdul Hussein, kai da ka ji Abdul Hussein ka san waye Abdul Hussein, wani bashi'e ne wanda ya yi wa Sheikhul Azhar ƙarya, ya rubuta wani littafi wai musanyan takaddu ne suka yi da wasiƙu tsakaninsa da Sheikhul Azhar, ya faɗa ƙarshe da ya ƙure Sheikhul Azhar. Sheikhul Azhar ya ce gaskiya kuna da gaskiya, duk abin da yake faɗa ɗan ƙaramin almajiri ya isa ya gane ƙarya yake, ba ma Sheikhul Azhar ba, amma kuma ya jingina a cewa Sheikhul Azhar ai ya sallama masa da ƙarshe. Wanda ta zine mura al-muraja'at shi'a suna garkuwa da shi a gurare daban-daban, suna karantar da shi, suna fassara shi zuwa harsuna daban-daban. To a ciki ya faɗi wannan magana a ciki aka ɗauko ta, kuma ba a ma rubutu duka ba. Abinda yake ishara zuwa gare shi a kissar saukar ayoyin farko na surat at-tahrim, ko ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim, waɗannan ayoyin da suka sauka wanda dalilin saukar su kamar yadda zuwa cikin Bukhari da Muslim, a cikin riwayat Bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya shiga ɗakin Zainab binti Jahsh yakan sha zuma, sai Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce wa hafsa, idan ya zo miki ki ce ya sha magafir, wani abu ne wanda yake da hamami haka in an sha shi, wato wani tsimi ne wanda da mutum ya sha shi za ka riƙa jin hamamin yana tashi a bakinsa. suna ce masa magafir ta ce in ya zo ki ce kamar ka sha magafir ni ma in ya zo gaishe ni zan ce ya na ji kamar ka sha magafir to da ya zo gurin suka faɗa masa haka sai ya ce to in haka zuma ce ya sha in haka ne shi ya daina ma shan zuma to shi ne Allah ya saukar da waɗannan ayoyi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi marzata azwajika ubangiji madaukin sarki ya gaya masa cewa kada ya haramta wa kansa abinda Allah ya halatta masa dan neman yardan matansa ana nufin Aisha da Hafsa a ciki ubangiji ya ce in tatuba ila Allah faqad sakat qulubukuma wa in tazahara fa inna Allah fa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir wa in kuntum zuwa ga Allah to hakika zukatanku sun karkata in kuma kun hada kai akan ta kun masa wato sun kun hada kanku akan ta to ubangiji shine maulansa da jibrilu da sauran mu'minai salihai da kuma sauran mala'iku gaba daya masu taimaka masa to wannan ita ce shi wannan dai shi ake so ya maida ita suka ga Aisha da Hafsa mu ahli sunna mun yadda ayoyin sun sauka akan wannan kissa ubangiji a ciki ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi yardar da matarsa Aisha radiyallahu ta'ala anha yardar da ita ma'ana yayi abinda take so me yake nuna mana soyayya yana nuna mana annabi yana santa kai kuma kana kinta kaga dai kenan sannan ubangiji yake ta in ta tuba ila Allah in kun tuba zuwa ga Allah wannan ishara ne zuwa ga tubansu ubangiji ke faqad sagat qulubukuma abinda malamai suka ce zukatanku sun karkata zuwa ga tuba kaga ubangiji ya tabbatar da cewa sun karkata zuwa ga tuba zuwa ga Allah anan babu maganar cewa ana nan ana tuhuma su da laifi domin ubangiji madaukakin sarki da ya ce da shi asa rab rabbu in talaqa kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna malamai suka ce wannan ma yana nuna cewa babu matan da suka yi alkhairi dan ubangiji ya ce in ya sake ubangiji zai canza musu wanda suka fi ku alkhairi tunda ko bai sake su ba ya nuna babu sama da su tunda har bai sake su ba to ya nuna babu wanda suka fi su alkhairi dan ubangiji ba zai kyale annabin sama da waɗanda suke ba mutanen abin nan matan da ba na kirki ba dan matan banza Allah ce al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun saboda haka Aisha radiyallahu ta'ala anha tayyibat da shahada al-Qur'ani shi yasa ubangiji ya hada ta da tayyib shine annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ubangiji ya ma haramta wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya canza لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا وبنجي يتي بي حالته با حرام لي ده النبي صلى الله عليه وسلم يتنزا وتا مته ده ده daga cikin matan nan Allah ya haramta mata yake bai halatta gare ka ba mata gaba ɗaya sun haramta gare ka bayan waɗannan wala an tabaddala bihinna min azwajin ko ka canza su da wasu mata Allah ya haramta maka wannan ya rasulullah walau a'jabaka husnuhunna ko da ka ga masu kyan da suka fina ka hakura ka zauna da waɗannan su Allah ya zaba maka to kaga wanda yake jin haushi sai dai mutu kulmutu bi gaidi kum sannan ubangiji madaukakin sarki da ya buga misali وضرب الله مثلا الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كذا انن في ابن ده يكي سو يكفرت عائشه ده حقا يتي انن مثال عائشه تي اكي بايروا يتي كمان مثال ماتر النبي نوح ده انت الذين كفروا يتي الله يا بغا مثال انت ده ماتر النبي نوح كذا كفرت عائشه ني هكا ني كذا انن كي نينا زونه ده كفره wanda alqur'ani ya hana ko bai hana ba wala tumsiku bi isa bil kawafir kaga ana yana tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da kafira kuma Allah ya ce kar ku riƙe kafira a matsayin mata mu a wajen mu Allah yana bada misali ne ga kafirai cewa kusancin kafiri da mutumin kirki ba zai amfane shi ba kamar yadda kusancin matar Annabi Nuhu da matar Annabi Nuhu zuwa ga waɗannan annabawa bai amfane su ba, shine abinda Allah yake nuna mana nan. Misali ne yake barwa ga duk kafirai, ba wai da Aisha ko wani abu. Sannan in ka ce da Aisha ake nufi, ayar gaba, wa daraba Allahu masalan lilladhina amanu ra'ata fir'auna. In an tabbata su misalin wa aka bayar, me za su ce? Fatima ko dama duk dai bilibili ce anan kuma Fatima, can Aisha nan Fatima. To in ka ce Fatima ce ake nufi a ayar, to waye fir'aunan kuma? Saboda haka mu a wajenmu misali ne Allah yake bayarwa ga kafirai da cewa kusancin su da muminai ba zai amfane su ba, kamar yanda kusancin mumini dan mumini yana dan uwa kafiri, to kafircin dan uwansa ba zai cuce shi ba. Wannan shine mu abinda ba ga wani mutum ake magana da ainihi ba. Saboda haka kaga daukan waɗannan ayoyi a zagi Aisha radiyallahu ta'ala na ba wanda zai yi sai jahili wanda yake dujal sai dujal. Zan muku albishir bara a wannan guri mun yi maganar wani da ake kira Siyasir al-Habib, wanda muka ce Khasir al-Habib, wanda ya yi taron zagin nan Aisha da cin mutunci na ƙarshe da ya yi mata aka nuna a wasu kafofin watsa labaran su, wanda ƙarshe ya zo ya mubahala. Ina jin dumin faɗi wannan, sai ya zo ya mubahala da wani malami na sunna akan cewa dukkan waɗannan al-mubashiru na biljanna ɗin nan, in banda sayyidina Ali, dukkaninsu da nana Aisha da Hafsa yanzu haka yake cewa yanzu a haka ɗin nan suna can wuta ana musu azaba. To yanzu abinda ya bayyana yana da Allah ya sa masa cutar kansa akan harshensa da dadashinsa na ƙasa da na sama. Gabaninsa akwai Hassan Shahata, wani bamasari ne da ya zama ɗan Shi'a, shi ma ya yi wannan mubahala. Yanzu haka wajen shekara biyu yana can kwance rai kwakwai muta kwakwai, jikinsa gaba ɗaya ya shanye ba gaba da suke musu, shi ma a kan nana Aisha ɗin ya yi. Sauraka wannan aya ce wanda da yake so ta ɗawuli ga waɗannan bayan Allah, to ya kuka da abin da zai same shi tun a nan duniya. Waɗannan bayan Allah, bari in faɗi wannan, akwai ɗalibai na jami'ar Umar Musa suka rubuta suka da cewa hakika suna farin cikin kammala karatun su da suka yi a wannan jami'a, yace kuma suna halarta wannan majalisi mai albarka domin sun samu karuwa kwarai da gaske, gashi kuma su ba mazauna bane za su koma garuruwan su, don haka suna fatan a yi musu addu'a Allah ya barkaci abin da suka samu na ilimi. Sannan suka yi mana addu'a Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci karatunmu, kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko da aiki da abinda muke karanta. Muna musu fatan alkhairi, muna fatan abinda suka karanta na ilimi ya zama musu mabuɗin shiga aljanna, mabuɗin shigar da shiriya cikin zukatan wasu. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi.